أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. باب الكفاءة والخيار إن شاء الله. مناشدين كتاب النكاح. A wannan littafin kuma hadisi na 1041, wannan littafin ma hadisi na 1042. Karatunmu na yau yana ɗauke da bayani akan rabuwa a dalilin cuta, rabuwa a dalilin bayyanar wani ciwo, wato kashe aure a dalilin bayyanar wani ciwo. Wannan ita ce matsalar da Ibn Hajar ya kawo ta ƙarshe a wannan babi na al-khiyar, babi da ke magana akan zaɓi na rabuwa, zaɓi na rabuwa a tsakanin miji da mace. Wa an Zaid bin Ka'ab bin Ujrata, an karbo hadisi daga Zaid bin Ka'ab bin Ujrata an abihi, ya karbo daga mahaifinsa, shine Ka'ab bin Ujrata al-Ansari. Kala Ka'ab bin Ujrata yace tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al-Aliyata, manzon Allah ya auri wata mata da ake kiranta al-Aliya, al-Aliyatu bintu Budiyan, al-Aliyatu bintu Budiyan. Akwai sabani da ake samu game da sunanta. Yana dai ba mu labari daga cikin matan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura, akwai wata mata da ake kiranta al-Aliya. Daga wannan ya nuna cewar an riga an kulla aure a tsakaninta da manzon Allah. Min Bani Gifar, ita wannan matar tana ƙabilar Banu Gifar, wasu Larabawa. Falamma dakhalat alayhi, a lokacin da ita wannan mata ta shigo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato a lokacin da ta tare wada'at thiyabaha, ta aje tufafinta. Idan aka ce ta aje tufafinta, ana nufin ta cire tufafinta. Ra'a bi kashihiha bayadan, sai manzon Allah ya ga wani farin launi a kwiɓinta, wato tsakanin ƙugunta da kuma haƙarƙari, tsakanin ƙugunta da kuma haƙarƙari. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga fari, fatar launinta ya zama fari. Asali da Larabci, ina aka ce al-kashfu, kamar yadda zo cikin lisanul arab a mujallar na 13 shafi na 70 ma bainal khasirati ila bilai al-khalfi a tsakanin kugun mutum zuwa hakarkarinsa ta baya taimakon ta gaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga launin wurin ya zama fari kal alamar ji tana da kirci fatar gurin launin ta ya canza فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي البصي في ابكي كسانيا تفافينك النبي قال ما يتوى النماء كسانيا تفافينك ومن دا ما تارغا تاتشير تفافينك لوكا تندى تاتشير تفافينك النبي صلى الله عليه وسلم يقدون فاكرك توى ننجيفا جكين ناكا يا تنزع الامر لباكة دلافيا kuma da Allah yake sanya tufafinki wa al-haqi bi ahliki kuma Allah yake kuma ki tafi ga iyalanki wato ki tafi gida wa al-haqi bi ahliki ki hadu da iyalanki wannan dalilin yasa idan mutum ya ce wa matarsa ki tafi gidanku to aure ya mutu kaga manzon Allah bai ce na sake ki ba manzon Allah ya ce sa tufafinki ki je gidanku da zaran mutum ya ce wa matarsa je ki gidanku to magana ta kare aure ya mutu wannan yana cikin fatawar lajina mujallal na 20 shafi na 68 malamai suna cewa sai dai idan mutum ya yi korafin yana da wani dalili wata hujja da ta sa ya ce wa matarsa ki je gidanku je ki gidanku saboda babanki ba shi da lafiya ki duba shi ki je gida saboda ki ba su taimako in dai ka ce akwai wani dalili to shi ne amma idan mutum ya ce wa matarsa je ki gida domin da yawa mutane sukan ɗauka ana iya tura mace gida wai saboda horo wannan babu shi a sunnar manzon Allah babu haka a sunnar manzon Allah saboda matarka tana wahal da kai sai ka ce je ki gida ki kwana biyu ka san gidansu suna cikin wahala don haka in ta je gida za ta gane kudanta a tunaninka wannan daidai ne to a sunnar manzon Allah ba haka bane daga ranar da ka auri mace hakkinta ya rabu daga wajen iyayenta so maganar cewa ka tura ta ga iyayenta bai ma taso ba kuma ko da sakinta kai a nan gidan za ta yi idda sai ta gama idda za ta mai gida domin lokacin da ta gama idda ba matarka ba ce so kaga kenan iyaye za su karɓe ta amma da yawa mutane suna haka saboda an samu sabani a tsakanin shi da matarsa sai ya ce ki je gidanku a matsayin ya hore ta wani ma yana kiran sai jinginan aure babu inda ake jinginan aure a sunnar manzon Allah ko dai ka rike ko ka saki shine abinda Allah ya faɗa al-imsaku bil ma'ruf aw at-tasrihu bil ihsan ko dai ka rike ko ka saki in ma ka sake anan za ta yi idda haka Allah ya ce sai ta gama sai dai fa in saki na uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace ki sanya tufafinki ki je gidan kaga manzon Allah bai ce na sake ki ba amma babu shakka sake saboda maganar farko an ce annabi ya aure ta yanzu ya ce sa kaya ki tafi gida kaga magana ta kare a sake ne yace wa amara laha bis sadaqi kuma annabi ya mata umarni a ba ta sadakin ta cikakke nan ma kuma kaga wani hukunci ne mai zaman kansa da zaran ka auri mace ko da baka tara da ita ba in dai kun keɓe to ta ci sadaki shi yasa manzon Allah ya ce a ba ta sadakinka da zaran ka auri mace ko da baka tara da ita ba aure ya mutu idan dai kun taɓa keɓewa to ta ci sadaki amma idan ba ku taɓa keɓewa ba sai auren ya mutu rabin sadaki ne amma idan za ka auri mata ka mutu kafin ma ta tare to sadaki kammalalle za a ba ta domin ba laifinta ba ne kai ne ka mutu don haka za a ba ta sadakinta cikakke wannan yana cikin sahihu fikhi sunna mujalla na 3 shafi na 169 haka sharhu muntahal iradat mujalla na 3 shafi na 22 النبي صلى الله عليه وسلم أمر لها بالصداق يا إمة أمرني أبات صداق كنت ميتا هذا كغاني أمسا abinda yasa annabi ya ce a ba ta saraki saboda ya kebe da ita, ai ko da dai bai tara da ita ba, amma tunda sun keɓanta magana ta ƙare, kuma wannan keɓantan yana wajabta idda. Idan mace ta auri mutum auren ya mutu bayan sun keɓanta sai ta yi idda, amma idan ba su taɓa keɓanta ba auren ya mutu babu idda sai ta yi wani aure. To kaga keɓanta da mace yana ba da hukuncin jima'i da ita, ko da kuwa mijin bai tara da ita wannan matar ba a ka'ida ta sunna. Shari'ar musulunci shari'a ce kammalalliya, shari'a ce da ta zo da tsari saboda tsare haƙƙin mutane, domin in ba dan Allah maɗaukaki ya wannan hukuncin ba, mazaje da dama suna iya kin ba wa mace sadaki alhali kuma sun tara da ita, sai su yi inkari, ai na keɓe da ita ne kawai ban tara da ita ba, saboda haka ba zan ba da sadakin ba. Sai shari'a ta hukunta sadaki a kan keɓewan ba tara ba. To kaga an yi maganin zalunci a tsakanin miji da mata. Ya ce rawahu al-Hakim, al-Imam al-Hakim ya rawaito hadisin. To gaskiya hadisin nan yana da matsala. Al-Imam al-Hakim da ya rawaito hadisin ya ce hadhihi laysat bil-kilabiyya. An samu sunayen wannan matar daban-daban a riwayoyin hadisin da aka karwaito. Ana cewa Asma'u bintun Nu'man al-Gifariya. Asma'u bintun Nu'man. Kaga anan ya sa sunan ta al-Aliyatu, sunan ita wannan matar. Sannan akwai riwayar al-Imam al-Hakim, kamar yadda ya faɗa wannan yana cikin al-Mustadrak. Al-Imam al-Hakim ya ce sunan ta Asma'u bintun Nu'man. Shine sai malamin ya ce wa fi isnadihi, kuma a cikin isnadin wannan hadisin akwai Jamilu bin Zaidin al-Ta'i. Akwai wani mutum da ake kiransa Jamilu bin Zaidin al-Ta'i. Shi wannan mutumin shi ya rawaito hadisin nan. Wa huwa majhulu, Ibn Hajar ce shi kuma an jahilce shi, ba a san shi ba. Ka'idar hadisin manzon Allah kuwa duk wanda ya rawaito hadisi sai an san waye shi. To shi wannan malamin da ya rawaito hadisin ba a san shi ba. Al-Imam al-Bukhari ya ce lam yasihha hadisu, duk inda ka ga hadisin wannan mutumin bai inganta ba. In ji Al-Imam al-Bukhari wanda shi ne babban masanin hadisi, duk inda ka ga hadisi aka samu isnadinsa akwai Jamilu bin Zaidin al-Ta'i, Al-Imam al-Bukhari ya ce to wannan hadisin gaba ɗaya ka jefar da shi. Sai dai fa in ya samu wata riwaya daban. Waktu lifa alayki, an samu saɓani game da shi wannan malamin fi shafihi, game da malaminsa wanda ya ɗauko hadisi a wurin shi. Ikhtilafan katsira, saɓanin mai yawan gaske. Wannan bayanin Ibn Hajar kenan a cikin Bulughul Maram. Kaga Ibn Hajar yana gwada maka wannan hadisi, labarin da aka samu din nan labari ne wanda ya taho ta hanyar wani malami guda, shi ne Jamilu bin Zaidin al-Ta'i. Kuma malaman hadisi suna inkarin hadisinsa, sannan hadisin ma ya taho da saɓani ta lafuzza. Idan ka samu al-Kamil fi Bu'afa littafin Ibn Adi mujallad na fi shafin 593, Ibn Adi ya kawo misalai na saɓanin da aka samu game da wannan riwaya ɗin Jamilu bin Zaidin yu'rafu bi hadha al-hadis. Duk inda ka samu wannan hadisin hanyoyinsa gaba daya sun biyo ne ta hanyar wannan malami. Duk inda aka samu riwayar hadisin za ka samu akwai wannan malamin a ciki. Wa taraba ruwatu anhu bihaza al-hadisi hasaba ma zakarahu al-Bukhari. Al-Imam al-Hakim ya ce wannan ya zo cikin al-Mustadrak, hadisi na 6,812. Ita wannan matan a nan an kira sun sunanta al-Aliyatu, sannan an kira ta al-Kilabiyatu. Ikhtulifa fi ismiha, asalin sunanta fa na ɗaya. Al-Imam al-Hakim ya ce a wata riwayar an ce sunanta Fatimatu bintu Buhak bin Sufyan al-Kilabi. Wa qala ba'dhum, wasu kuma suka ce sunanta Amratu bintu Zaidin. Wa qala ba'dhum, wasu malamai suka ce sunanta Saba'u bintu Sufyan. Saba'u da al-Hamza, Saba'u bintu Sufyan. Wasu malamai suka ce Al-Aliyatu bintu Babyan, kamar yadda ya tawa a wannan hadisi na Buzubul Maram. Wa qala ba'dhum, sai wasu suka ce, lam takun illa kidabiyatun wahida, mace ɗaya ce, inna maktulifa fi ismiha, an dai samu saɓani ne ta wajen sunayenta, amma mace ɗaya ce, wato mata ɗaya ce annabi ya aura sallallahu alaihi wa sallam, ya tarar da ita da wannan kirci, annabi ya sake ta ita kadai ce, amma aka samu saɓani game da sunayenta. Wata riwayar a ce sunanta Fatima, wata riwayar a ce sunanta Amratu, wata riwayar a ce sunanta Asma'u, wata riwayar a ce sunanta Saba'u, wata riwayar a ce sunanta Al'aliyatu. Wasu malaman suna cewa bal kullu jami'an, a duka matan daban-daban ne, walakin li kulli wahidatin minhunna qissa ghayra qissati sahibatiha. Kenan annabi ya auri matan nan duka, kuma kowace ta zo da kirci annabi ya rubuta ita. Wannan ba gaskiya ba ne, shi yasa hadisin al-Imam Bukhari yake cewa ta inda duk ka dube shi bai inganta daga manzon Allah ba. Kuma hadisin ya taho kamar yadda aka samu ta Zaid bin Ka'b bin Ujra, Ka'b bin Ujra kal Ansari. Akwai riwaya da ya taho annahu amara da hadis sadaqi, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni a ba ta sadaqi. Wannan ya taho cikin al-Muhalla. Ibn Hazm ya kawo riwayoyin na cikin al-Muhalla mujallal na 115. Akwai riwayar Zaid bin Ka'b bin Ujra an abihi qala tazawwaja rasulullahi imra'atan min bani Gifar, annabi ya auri wata mata daga kabilar Banu Gifar. Falamma dakhalat alayhi, lokacin da ta shigo, wada'at thiyabaha, ta cire tufafinta, ra'a bi kashiha bayadan, sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga launin fari a kwiɓinta, a gefen wato haƙarƙarinta. Fa qala laha annabi, sai annabi ya ce mata, ilbasi thiyabaki walhaqi bi ahliki, ki sanya tufafinki ki koma gida. Wa amara laha bi sadaqi, sai al-Imam al-Hakim ya ce, hazihi laysat bil kullabiyya innama hiya Asma'u bintu Umman al-Gifariyya, yace to ga sunanta. Akwai riwaya da tazo Zaid bin Ka'b ya ce babansa ya ce, tazawwaja rasulullahi imra'atan min bani Gifar, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya auri wata mata daga kabilar Banu Gifar. Fa uhdiyat ilay, aka kawo masa ita, fara'a bi kashiha wadhan min bayadin, manzon Allah ya ga launin fatarta ya zama fari. Fa kala, sai manzon Allah ya ce, bummi ilayki thiyabaki, ki tattaro tufafinki ki sa, walhaqi bi ahliki, ki tafi ga iyalanki, wa alhaqa laha maharha, sai da ta tafi kafin nan annabi ya tura sadaqin aka kai mata. Sannan akwai riwaya da ta zo, wannan duka riwayoyin mutum guda ne, shi ne Ka'b bin Ujra al-Ansari. To akwai riwaya ta biyu ta Sa'ad bin Zaid al-Ansari, ya ce tazawwaja rasulullahi imra'atan min bani Gifar, manzon Allah ya auri wata mata daga kabilar Banu Gifar. Fa dakhala biha, ta tari, fa amaraha, annabi ya mata umarni, fa naza'at thawbaha, sai ta cire tufafinta, fara'a biha bayadan min barasin inda sajiha, sai manzon Allah ya ga kirci a daidai nononta, daidai mamanta. Fanna ga rasulullah, sai manzon Allah ya ja da baya, manzon Allah sai ya ce, khudhi thawbaki, ki ɗauki tufafinki. Fa asbaha wa qala laha, da gari ya waye, kaga kenan ka kwana gidan manzon Allah, da gari ya waye, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, idhhabi bi ahliki, koma gidanku. Fa akmala laha sadaqaha, sai ya cika mata sadakinta. Waɗannan hadisai kashi biyu, ga hadisin Ka'b bin Ujra al-Ansari, ga hadisin Sa'ad bin Zaid al-Ansari, sai kuma mutum na uku shine Abdullah ibn Umar, shi ma ya ruwaito hadisin. Tazawwaja rasulullahi imra'atan min bani Gifar, shi ma ya ce manzon Allah ya auri wata mata daga kabilar Banu Gifar. Falamma dakhalat alayhi, a lokacin da ta shigo, ra'a bi kashiha wadhan faraddaha, manzon Allah ya ga wani launin fari a jikinta, saboda haka sai manzon Allah ya maida ita. da ya mayar da ita sai manzo Allah yake dallastun li wato kun lullube min aibu kun boye min aibu kamar ka ce kun cuce ni yana gaya ma ainihin waliyanta wannan yana musnadul imam abi ya'la shi ma isnaduhu da'if isnadul hadisi yana da rauni yana talqisul hadith sannan akwai riwaya ta Abdullah ibn Umar tazawwaja rasulullahi imra'ata min bani gifar manzon Allah ya auri wata mace daga kabilar banu gifar fara'a fi kashfiha bayadan manzon Allah ya ga launin fari a fatar jikinta ta kuyubin ta fakhalla sabilaha sai manzon Allah ya fita hanyarta da wannan lafazi yana shafin mushkilul athar na al-imam al-tahawi hadisi na 644 sannan akwai riwaya ta karshe na Abdullah ibn Umar أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني جفار مذا الله يا أول وثما تاد قبيلة بنو جفار فلما أدخلت عليه لوكتين دعك شبو مرد إتا رأى بكشفها بياضا فناء عنها تاتو إكايا أنت عند بسيقى فاتتا فرياغم فريقا مذا الله سيجابايا zan Allah ke ta bai shine fana'a anha wa qala sayyidun zan Allah yace arhi alayki fa khalla sabilaha annabi yake ta hanyata wa lam ya'khud minha shay'an duk kyautar da manzon Allah ya mata bai karbi komai ba sai ya bar mata wadannan duka suna karantar da mu wasu abubuwa na halayen manzon Allah kaga dai dace ka auri mace saboda auren ya mutu ka karbe wani abu duk da cewar kamar yanda ya taho ta wata riwayar annabi ya ce da lastun li wato kun cuce ni kun lullube min aibu ba ku gaya min ba amma kuma annabi bai karɓi cutarsa ba sai ya bar musu wannan shi ke gwada maka kyan halin manzon Allah wannan yana asunan kubra na al-imam al-bayhaqi to labarin nan duka da wanda ya taho ta Ka'b bin Udrat al-Ansari da wanda ya taho ta Sa'd bin Zaid bin al-Ansari da wanda ya taho ta Abdullah bin Umar dukkansu hanya guda ce dukkansu sun biyo ta hanya guda shi yasa hadisin bai inganta ba kuma malaman hadisi da yawa kusan duka suna tabbatar da hadisin yana da rauni kamar Ibn Abdul Barri ya kawo labari ita wannan mata al-Aliya a littafin al-Isti'ab mujallal nabi shafi na 157 sai yace la yasihhu labarin ta bai inganta ba haka nan siyaru a'lamin nubala na al-imam az-zahabi al-imam az-zahabi malamin hadisi ne shi ma akwai littafin tarihin sa ya kawo magana ina mujallal nabi shafi na 254 haka sharh bulughul maram na ibn uthaymin mujallal nabi shafi na 529 takrijin hadisin yana irwaqul galil mujallal na 6 shafin 326 ibn kathir Allah ya mishi rahama mai littafin al-bidayah wa an-nihaya malamin tafsir littafin sa na tarihi al-bidayah wa an-nihaya mujallal na 8 shafin 203 yace ya kawo labarin matan da annabi ya aure su amma bai tara da su ba auren ya mutu mata nawa ne domin akwai labarai da yawan gaske kamar yadda muka karanta misali ita wannan amma kaga duk riwayoyin ita wannan matar gaba ɗaya malaman hadisi sun ce ba wanda ya inganta babu wanda ya inganta to shin me gaskiyar matan da annabi ya aure su bai tara da su ba ya aure su auren ya mutu mata nawa ne a littafin al-bidayah wa an-nihaya mujallal na 8 shafin 203 sai ya kawo maganar Aisha matar manzon Allah tunda ita matar annabi ce kaga ita za ta fi ba da labarin matan da annabi ya aure su auren ya mutu bai tara da su ba Aisha ta ce fal mar'atani allatani lam yadkhul fihima bihima fahuma mata biyu ne inji Aisha Allah ya kara mata yarda mata biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure su ya tara da su ba na daya amratu bintu yazid al-gifariya su kaga ba al-aliyatu bane amratu بنت يزيد الجفارية نبيها الشنباء سننتكينا الشنباء أنا كلمت الشنباء بنت أمرين الجفارية إكها سكينا ما تبيو إننا نبكت القبيلة بداني بنو جفار دا أمرت دا الشنباء بنت أمرين الجفارية في عائشة تشي إتا أمرت بنت يزيد الجفارية فإنه خلا بها ba shakka annabi ya ke banta da ita wajarradaha har ma ta tude ta cire tufafinta fara'a biha wabahan sai manzon Allah ya ga launin fari a jikinta alamar fatar ta babu lafiya faraddaha sai manzon Allah ya maida auren wa aujaba laha sadaqa kuma annabi ya wajabta mata sadakinta gaba daya wa hurrimat ala ghairihi sannan kuma ita wannan mata daga lokacin haramun ne wani dan adam ya aure ta har abada haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam tun da har ya taba aurenta ya kebe da ita amma bai tara da ita ba ya sake ta me dalilin sakin ta saboda ya karar da tana da kirci fatar ta babu lafiya saboda haka sai annabi ya rubuta ita so kaga wannan matar ita ce labarin kirci ke jikinta wanda shi Ibn Kathir yake kokarin tabbatarwa ta hadisin Aisha ba waɗancan hadisi da muka karanta ba don dukkan su ba su inganta ba sai ce mace ta biyu ita ce ash-shamba'u dinnan ash-shamba'u bintu amrin al-gifariya labarinta yana tarihin Ibn Jarir al-Tabari akwai littafin tarihi na Ibn Jarir yana cikin littafin tarihi na farko muhimmai tarihi Ibn Jarir al-Tabari mujallad na uku shafi na 166 Ibn Jarir shi ma ya bada labari ita wannan mace ta biyu ash-shamba'u to amma shi ma da ya kawo labarin ta ya kawo bisigat at-tamrin yana cewa qala ba'dhum wasu suna cewa daga cikin matan da annabi ya aura akwai mai sunar ash-shamba'u shi ma kansa kenan bai tabbatar ba so kaga kenan babu wata hujja mai ƙarfi wacce take nuna ash-shamba'u tana daga cikin matar da annabi ya aura amma dai Ibn Jarir ya kawo labari Ibn Kathir ya kawo labari shi Ibn Hajar saboda labarin ba shi da isnadi kuma ba shi da inganci saboda haka ma ya kawo shi a littafin al-ifadatu fi tamyizis sahaba gashi dai ya kirga matan da annabi ya aura gaba ɗayan su an ba da labarin su a wannan littafi amma bai kawo ash-shamba'u ba in ka zuwa ba za ka ga wata mace ash-shamba'u ba amma waɗannan manyan malamai su kuma sun kawo Ibn Kathir da Ibn Jarir al-Tabari to ita ash-shamba'u abinda ya faru da ita falamma udkhilat alayhi lam takun yasira lokacin da aka kawo ta annabi sallallahu alaihi wasallam wato yakan so yayi wa mace alheri da aka kawo ta ta kare fatarakaha yantadiru biha al-yusra manzo Allah yana neman idan ya samu wani dan wadata sannan sai mata kyauta a daidai dan tsakanin sai autansa ya rasu shine Ibrahim yaron annabi mai suna Ibrahim sai ya rasu falamma mata ibnuhu Ibrahim ala tafi'ati dhalika kwatan yaron annabi da ake kira Ibrahim shine yaron sa na karshe yana rasuwa sai ita ash-shamba'u ta ce sautsayin baki lau kana nabiyyan lam yamut ibnuhu sai ta ce da annabin gaskiya ne da ɗansa bai mutu ba su kaga wannan magana ba ƙaramar magana ba ce babban magana ce da dai annabin gaskiya ne da ɗansa bai mutu ba domin ai ko da annabawan farko su kansu sun rasu ba dai ƴaƴansu to maganar ba ta da ma'ana amma da yake annabi da ya ji wannan magana to bai kamata a ce irin wannan magana ta fito gidan manzon Allah ba fatallakaha sai manzon Allah ya sake ta wa aujaba laha sadaqa manzon Allah sai ya wajabta mata sadaki ita ma wa hurrimat ala ghairihi ita ma kuma auren ta ya zama haram har abada so waɗannan mata guda biyu su ne bayanin ita Aisha Allah ya ƙara mata yarda su ne matan da annabi ya aure su amma bai tara da su ba kuma sun tare amma annabi bai tara da su ba auren ya mutu أمرة بنت يزيد الجفارية الشنباء بنت عمرو الجفارية فإذا العالية وأنا يقول لك أنا حديثي ابن حجر يا إما قلنا أكلت أشكل لتاز الإصابة في تمييز الصحابة المجلد مصطفى الشافعي نقوم شاشدا هذا ابن حجر يا إيه كاولا بار الشنباء بنت عمرو الجفارية أما ابن حجر يا كاولا بار العالية إتا العالية باب الشكة تنا شكما تم منظم الله العالية بنت ضبيان الكلابية العالية بنت ضبيان الكلابية تزوجها رسول الله منظم الله يا أوليتا وكانت عنده ما شاء الله فاظونا دا النبي نون لوتشي قالك إن يا قد ما هرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا تارا ديتا ثم طلقها في سكيتا وانا اذا تكون بيان ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب فمكتباه ان تكون ممن دخل بهن شين ابن حجر يجي تندهر تادئي دا منظم الله يا قد شوى النبي صلى الله عليه وسلم يسا متارا وادئتا العالية فابن مندى لما ذكر الأزواج لوكا تندى ابن مندى يكي إرغى ما تم منظم الله الاتاهم سيسيتي طلق العالية بنت ضبيان منظم الله يسك العالية كذلك نيا أوليتا أنت مون لوكا تي النبي يكيتا وأن يجب أن بياني نما لمن تاريه سنتبتر شين سيتي وبلغنا أنها تزود قبل أن يحرم الله النساء يحرم الله النساء abin mamaki da ya faru shine a lokacin da annabi ya sake ta a wancan lokaci Allah tabaraka wa ta'ala bai haramta auren matan manzo ba saboda haka da annabi ya sake ta sanaka hajjina amillaha min qawmiha sai ta auri wani dan babbanta annabi ya sake ta sai ta auri wani dan babbanta wa waladat fihim kuma ta haihu وأن يأتي بشكل كتاب المصنف ناء الحافظ عبد الرزاق ناء كسم التفسير تبيان الإمام الزهري العالية بنت ضبيان التي طلقها النبي أوليتا تقبايا فكيتا وتزوجت تي أولي أذوكة النتيجة جدا مضاء الله أن أكرمت أم المساكين كاكتنا لهل انفرتي تنا صنت لكاوة أما دكا لا باريد أكسام باب وني labarin da ya nuna dalilin da ya sa manzon Allah ya sake ta ba a samu labari ba amma dai babu shakka annabi ya sake ta fa tazawwada qabla an yahruma ala an-nas nikaha nikahu azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam kafin Allah ya haramta auren matan annabi saboda daga baya Allah ya saukar da aya ta 53 suratul ahzab wa ma kana lakum an tu'zu rasulullah ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا الله مدوكي yace ba daidai bane ku cutar da manzon Allah ba daidai bane musulmi ya aikata wani abu da zai baci manzon Allah Allah ka tare mu ba daidai bane musulmi ya auri matar manzon Allah a bayan rasuwar shi har abada inji Allah har abada inna zalikum kana inda Allahi azima Allah yake auren matan annabi babban abu ne a wajen Allah Allah ya haramta saboda haka lokacin da manzon Allah ya rasu matan sa babu wacce ta aure har mutuwarta saboda matan manzon Allah ne a gidan aljanna ummahatul mu'minin Allah ya kara musu yarda wannan zaka ga labarin ita wannan al-aliyatu bintu dabiyan zaka gani a kitabul isti'ab mujallal na hudu ustul gaba fi ma'rifatis sahaba مجلد نبوك الشاف من قريسة ما نندى تفو سكنا البداية والنهاية لإبن كثير مجلد نبي الشافي ناد ريوكو دي شرندة الآن فأبين دي سامك تاو العالية من كبير حديث نموك كارم تاعنا إتوانشان العالية بائتش والنبا وانشان العالية أنسى مصاباني دمي دسونا تأدبان دبان شيني الإمام الحاجي كيف لاينا شوا أنكرا سونا تألالية أما بائتا وشي kuma hadisin ma bai inganta ba asalin al-aliyatu bintu dabiyan al-kilabiyya ita babu wani kirci jikinta abinda ya tabbata annabi ya aure ta sun zauna wani lokaci manzon Allah ya sake ta wannan shine abinda malaman tarihi duk suka tabbatar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka matar da ya saka saboda ya karar da fatanta akwai matsala, akwai cuta, ita wannan ta bayanin Aisha, Allah ya kara mata yarda, ita ce Amratu bintu Yazid al-Ghifariya. Amratu bintu Yazid al-Ghifariya. So kenan hadisin da muka karanta, hadisi ne wanda ta duk inda ka dube shi bai inganta daga manzon Allah. So amma ya kawo hadisin saboda ya nuna maka cewar ana iya sakin mace saboda an taras tana da cuta. Shi yasa ya kawo hadisin nan. Manzon Allah me yasa ya saki wannan matar? Ya sake ta saboda ya taras da fatar ta akwai cuta, akwai ciwo a jikinta. Sai manzon Allah ya sake ta. Wato ashe kenan ana iya raguwa da mace saboda taras da ita da wani ciwo. To wannan hujja mun ji daidai inganta ba. Hujja da za ka samu daga manzon Allah kai tsaye, hadisi ingantacce, annabi ya saki mace saboda ya taras ba ta da lafiya, babu wannan hadisi. Wannan shine hadisi, don haka yasa ya kawo shi da farko, to kuma bai inganta ba. To sai ya kawo hadisi hujja na biyu. Hujja ta biyu da take nuna cewar ana iya saki, ana iya rabuwa saboda an tarar da cuta a tsakanin ma'aura. Wa an sa'id ibn al-musayyib an karɓo hadisi daga sa'id ibn al-musayyib anna umar ibn al-khattab sayyiduna umar radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala sayyiduna umar yace ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan duk sa'idin da mutum ya aure wata mace fa dakala biha ta kare shine ad-dukhul anan fa wajadaha barsa'a sai tarar da ita mai kirci fatarta ya zama fari kamar labarin da ya faru na ita Amratu bintu Yazid al-Ghifariya. Asali al-barasu ya taho a lisanin al-Arab mujallal nabi shafi na 64 da'un ma'rufun wa huwa bayabun yaqa'u fil jasadi. Abinda ake ce ma al-baras, fatar mutum ne zaka ga tana canza launi, tana yin fari kuma ba wai saboda kuraje ko wani abu ba, tana canzawa sai zama tamfar kamar kuturta, ake ce ma kirci, shi suke ce ma al-baras. Idan mutum ya auri mace, in ji Sayyidina Umar, ya tarar da ita wannan mata tana da kirci a fatar ta, aw majnunatan, ko ya tarar da ita taɓaɓɓiya tana da hauka. An yi aure sai mutum ya tarar da amaryan mahaukaciya ce. Aw majzumatan, ko ya tarar da ita kuturwa, majzuma mai kuturta. Falaha sadaku, ko ta samu sadaki, bi masisihi iyaha, saboda ya shafi jikinta. So a nan ad-dukhul ya zama tarawa. Wato da ya ce ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan fa dakala biha, ya tara da ita, ya riga ya tara da ita, shi yasa yake bi masisihi iyaha. Wa huwa lahu ala man garrahu minha, zai karɓi sadakinsa akan wanda ya ruɗe shi. In ji Sayyidina Umar, waye ya ruɗe shi? Waliyinta. Ita dai ta ci sadaki tunda har mijin ya tara da ita. To amma mijin yana da damar ya koma wajen waliyin ya ce ba ni sadaki na, ka auren min da mahaukaciya, ba ka gaya min ba. Akhrajahu Sa'id ibn Mansur ya fitar da hadisin, yana babu man ya tazawwaj imra'atan majzuma aw majnuna, yana kuma babu yana littafin al-Imam Malik, yace wa Malikum, al-Imam Malik shi ma ya rawaito hadisin, yana littafin Muwatta, babu ma ja'a bil khiyar, hadisi na 2076, yanda hadisin ya zo cikin littafin Muwatta. An Sa'id ibn al-Musayyib annahu qala ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan, duk sa'ilin da mutum ya auri wata mace, wa bihi jununun, shi mijin ya zamanto yana da taɓin hankali, ba ita matar ba, aw dararun, ko yana da wata cuta, fa innaha tukhayyar, to ita wannan amaryan an ba ta zabi, tana da zabi. Fa in sha'at qarrat, in ta ga dama ta zauna da mijin a haka, wa in sha'at farakat, in ta ga dama ta rabu da wannan mijin, wato a kashe auren. So kaga kenan gefen miji da gefen mace, ba wai gefen mace kadai ba. Shi Sayyiduna Umar ya yi maganar gefe biyu ne, amma anan sai aka kawo gefen miji. Idan mutum ya auri mace, ya tarar da ita tana da wata cuta ko tana da hauka, Sayyiduna Umar ya ce to ta ci sadaki, matukar mutumin nan ya tara da ita, amma zai nemi sadakin shi a wajen wanda ya ruɗe shi, shine man garrahu, wanda ya ruɗe shi, wanda ya ruɗe shi shine waliyinsa. Domin haka yasa idan kana walittar mace, akwai buƙatar ka san lafiyarta, akwai buƙatar ka san lafiyarta. In ma baka sani ba, ka tambayi mata, su za su sani, saboda babu wani sirrin mace wanda uwaye ba su sani ba. Kafin a daura aure, za ka tambaye su ina lafiyar wannan mata, tana da wata matsala a rayuwa ko tana da tabin hankali ko wani abu, duk waɗannan ya kamata mutum ya sani. Kafin a daura aure, sai an gaya wa mutum wane ga damuwar da ke tattare da wanki. Idan ya yarda zai aure ta, aka fa lillahi alhamdu. Ya ce wa ibnu abi shayba, haka nan ibnu abi shayba shi ma ya rawaito hadisin, yana kitabul musannaf, yana almar'atu tazawwajuha ar-rajulu wa biha darasun aw juzamun fa yadkhulu biha, mujallad na uku shafin 310. Sayyiduna Umar ya ce man tazawwaja imra'atan wa biha darasun aw juzamun aw jununun fadakala biha falaha sadaq bima yastahillu min farjiha. A wannan lafazi ya fito da bayanin a fili, idan mutum ya auri mace ta tare kuma ya tara da ita, mutum ya auri mace ya tara da ita, bayan ya tara da ita sai ya tarar tana da ciwo ko kuturta ko taɓin hankali ko tana da kirji, shine Sayyiduna Umar ya ce to ta ci sadaki, tunda har ya riga ya tara da ita. Bima yastahillu min farjiha, tunda har mijin ya tara da ita, wannan sadaki ne ta ci. Wa zalika gurmun ala waliyha, haka ya tsawo a kitabul musannaf. Sai ya zamanto zai karɓi kuɗinsa akan a wajen waliyinta. Kaga anan ya fassara man garrahu, wanda ya tsawo a littafin bulughul maram, man garrahu minha, wa ya ruɗe shi. A wancan lafazi na kitabul musannaf ya ce waliyha, waliyin ta shi ya ruɗe shi, saboda haka shi zai biya shi. A shekara akwai lokacin da matsala take samun waliyi, matsala ta samu waliyi, kai ka ɗaura aure kadai a waye gari kana biyan sadaki, saboda sakaci ya kamata ka binciki lafiyar matar da za ka aurar. To sai zama baka yi ba, ka aurar da mace tana da taɓin hankali. Irin wannan aure ba su kirgowa a ƙasan nan. Mutum da yawa zai auri mace daga baya ya gane cewa tana da iska, ishewan tana da iska, sai uban ya ce maka aikin tana yarinya, to ko tana yarinya kafin tana da iska ba za ka faɗa ba. Falaha sadaku bi masihi iyaha wa huwa lahu ala alwaliyyi, wannan ya tawo a Sunan Kubra na Al-Imam Al-Baihaqi, yana mujallad na bako shafi na 135. Sayyiduna Umar ya ce waliyin zai biya sadakin, amma ita ainihin sadakin ta riga ta ci, tunda har wannan mijin ya tara da ita. Hadisin yana ma'arifatu sunan wal athar na al-Imam al-Baihaqi. Wa zalika li zawjiha gurmun ala waliyha, wato mijin zai nemi waliyin ya biya shi wannan sadaki. Kuma ya taho a kitabul istizkar sharh muwatta na Ibn Abdul Barri, mujallad na 5 shafi na 419. Yanzu mun samu hujja ta biyu a kan cewa aure yana iya mutuwa saboda an tarar da ma'auri ko ita amarya ko ango an tarar da shi yana da ciwo, aure yana iya mutuwa. Ta bayanin wa wancan hadisin manzon Allah bai inganta ba, wannan fa hadisin Sayyidina Umar. To hadisin Sayyidina Umar yana da rauni, amma akwai malaman hadisi da yawa da suka inganta shi. to sai ya kara da wata hujja har yanzu. Warawa Sa'id ibn Mansur fi sunanihi, Sa'id ibn Mansur ya sake ruwaito hadisin, don wancan ma hadisin da muka karanta hadisin sai da Umar shi ma riwayar Sa'id ibn Mansur ne na sunan Sa'id ibn Mansur hadisin 821 an aliyin nahwahu an karbo daga sayyiduna Ali makamancin haka. So kaga an samu hukuncin sayyiduna Umar, an samu mutum biyu kenan cikin khulafa'ur rashidu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin. So kaga in ma ba a samu hujja ta sunnar manzon Allah ba, an samu hujja ta sunnar sayyiduna Umar da kuma sunnar sayyiduna Ali. Shi sayyiduna Ali yanda hadisin ya taho wazada an samu ƙari, yace wa biha qarnun, idan mutum ya auri mace sai ya tara tana da ƙari, shi ake nufi da qarnun, tana da ƙari. Da larabci akan ce wa mata alqarna'u minan nisa'i, alqarna'u wannan ya taho cikin kitabu tahzib na al-Imam al-Azhari, allati fi farjiha mani'un, idan mace ya kasance a al'auranta akwai wani abu da ke hana a yi jima'i da ita, akwai abin da ya fito cikin al'auranta ya toshe, yamna'u min suluki dhakari fihi, namiji ba zai iya ratsa ta ba saboda wani abu ya fito cikin al'auranta. To abubuwan da ke fitowa cikin al'auran mace, imma guddatun galiba, ana iya samun ƙari ne, tsoka ce za ta zama cudarriya haka nan ta fito a al'auranta ta toshe mata gaba, aw lahmatun murtatifa, ko a samu wato tsokan nama ce, ba abu ne mai tauri ba, tsokan nama ce za ta fito ta rufe al'auran, aw abnun, tana iya yiwa ma kashi ne, yuqalu lidhalika kullihi alqarn, duk waɗannan idan aka samu jikin mace sai a ce ita wannan mata tana da alqarnu. Alqarnu ba ƙaho ba ne, a ce ƙari, wato tana da ƙari cikin al'auranta. Wannan yana gwada al'auranta a toshe yake. Me ya toshe shi ne ya bayyana dalilai daban-daban wanda mata yana faruwa da su. Sayyidina Ali ya ce ya ƙara da wannan a kan waɗancan bayanai na Sayyidina Umar, Allah ya ƙara musu yarda. Shi ne Sayyidina Ali ya ce, to idan mutum ya auri mace ya tarar da ita a toshe, ya tarar da ita wannan matar a toshe, fa zawjuha bil khiyari, mijinta yana da zaɓi, fa in massaha, Sayyidina Ali ya ce in ya shafe ta, falahal maharu, to ta ci sadaki, bi massahalla min farjiha, saboda abin da ya halatta na al'auranta. Yanda hadisin ya taho littafin Sunan Ibn Mansur, qala aliyun radiyallahu anhu, sayyidina Ali yace ayyuma imra'atin naka nukihat, duk sa'irin da mace aka aurar da ita, wa biha barasun, tana da kirci, aw jununun, ko tana da tabin hankali, aw jubamun, ko tana da kuturta, sai ya kara aw qarnun, ko tana da ƙari a cikin al'auranta, fa zawjuha bil khiyari ma lam yamassaha, yanda hadisin ya zo kenan, fa zawjuha bil khiyari ma lam yamassaha, saboda shi Ibn Hajar yakan kawo hadisi a cikin Bulughul Maram riwaya bil ma'ana maimakon ya kawo asalin nassin hadisi, wannan ba laifi ba ne. Matuƙar mijin bai taɓa ta ba, yana da damar ya sake ta, in sha'a an saka, in ya ga dama ya riƙe ta, wa in sha'a tallaka, in ya ga dama ya sake, wa in massaha, in kuwa ya shafe ta, falahal maharu, to ta samu sadaki bi massahalla min farjiha, yanda hadisin ya zo kenan. To shi ma wannan hadisin na Sayyidina Ali yana da illa guda ɗaya, illar ita ce al-Imam Sha'bi da ya kawo hadisin lam yasma' minhu, al-Imam Sha'bi bai taɓa cin hadisi daga wajen Sayyidina Ali bin Abi Talib ba, saboda haka sai hadisin ya zama munkasi, wanda yana cikin kitabul ilal na al-Imam Dara Qutni mujallad 4 shafi na 97. mukara har yanzu. Wa min tariqi Sa'id ibn al-Musayyab, ta hanyar Sa'id ibn al-Musayyab kuma, domin wancan hadisin da muka karanta na Sayyidina Ali ba hadisin Sa'id ibn al-Musayyab bane, hadisin al-Imam al-Sha'bi. Shi yasa yace wa min tariqi Sa'id ibn al-Musayyab, domin shi ya rawaito hadisin Sayyidina Umar na baya. Shi ma kuma akwai illa domin Sa'id ibn al-Musayyab lam yasma' min Umar ibn al-Khattab, don haka yasa hadisin sa shi ma munkafi. Amma dai babu shakka hadisan suna da kyau kamar yadda zamu ji a gaba. Wato an samu hadisi ta hanyar Sa'id ibn al-Musayyab, yace Allah ya kara masa tsaya, Allah ya masa rahama, shi wannan tabi'i ne, yana ba da labarin Sayyidina Umar, yace qaba bihi Umar fil innini, Sayyidina Umar ya hukunta hakan ga mara sha'awar jima'i. Al-innin da larabci, al-innin mara sha'awar jima'i, al-ajizu anil wata'i, mutumin da baya iya jima'i, namijin da bai iya jima'i, shi ake kira al-innin da larabci. Yanta ya taho malamai suna cewa rubba mashtahahu wala yumkinu, tana yiwuwa yana sha'awar amma dai ba zai iya ba, kenan kamar ka ce mai mataccen al'aura, mutumin da gaba daya bai iya kusantar mace ko da yana da sha'awar ba zai iya ba, da larabci shi ake kiransa al-inni, wanda ya taho cikin mugdin muftaji mujallal nabi shafi na 325, ma'ana ku an yakuna ar-rajulu ghayru qadirin ala ad-dukhuli bil mar'ati, mutum ya zamanto ba zai iya tarawa da mace ba, ma'a salamatil a'dha'i zahiran, tana yiwuwa jikinsa lafiya kalau amma kuma babu sha'awar ba zai iya ba, ana samun irin su. Haka ne ya zo cikin tahzibul lugha na al-Imam al-Azhari a mujallal na farko shafin 119, Abu Ubaid ne yace ba kuma namiji kadai bane ana samun mace ita ma, namiji ana kiransa al-innin, mace ana kiranta inninatu, innina hiya allati la turidu ar-rijal, mace ce ba ta da sha'awar maza kwata kwata, kuma ba wai tana sha'awar mata bane, a'a, babu sha'awar jima'i a tare da ita sam-sam, shi ma namijin bayi da sha'awar jima'i sam-sam, tana yiwuwa kuma in ka dubi jikinsu lafiya kalau. To Sa'id ibn al-Musayyib yana ba da labari yace zamanin Sayyiduna Umar, Allah ya kara masa yarda, Sayyiduna Umar ya yi hukunci idan aka samu haka bayan an kulla aure da mace, sai ya zamanto mijin baya iya kusantar ta, Sayyiduna Umar sai ya hukunta, idan an ce ya hukunta a zamaninsa ya zama doka, idan aka kulla aure mace ta tarar da mijin baya bayi da sha'awa, an yi ajjala sanatan, za a jinkirta masa tsawon shekara guda ya nemi magani. To kaga ita wannan matar ta kaddara ya hauta rijalu husikatun, sai ce to waɗanda suka rawaito hadisin na amintattun malamai ne, hadisin yana كتاب المصنف ابن أبي شيبة عن عمر من طرق أخرى عن سامو حديث تحيوي لبندب هذا يخذ في كتاب المصنف ذاك الذي كما دكتا لكنها معلودة كلها تك حيوي حديثا دا أكثر ويتون سيكا سامو عند تأيل من حديثين سيانتي كي وانا حديث أكوي أيبو تنا سو أما تأنده كنت ميكي تاثيري shine shi Ibn Hajar bai kawo ma gefen da hujjar ta inganta ba, gefen da hujjar ta inganta sai zamanto bai kawo ba, shine gefen Abdullah bin Mas'ud, hadisin Abdullah bin Mas'ud, an samu hadisi mawqufan daga Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ya ce yu'ajjalu al-innin sanatan, mutumin da bai da sha'awar jima'i idan ya kulla aure za a jinkirta masa tsawon shekara guda, fa in jama'a, idan har Allah ya bashi lafiya ya iya jima'i da ita wannan mata, shi ke nan matarsa ce, wa illa idan aka samu shekara guda bai warke ba, furrika bainahuma, sai a raba tsakaninsu. Abdullah bin Mas'ud sahabin manzon Allah, wannan ya tabbata daga wurin shi yana kitabul musannaf ibn abi shayba mujallad abi shayba 206 sannan akwai al'asar da aka samu daga sayyiduna usman kaga hujjar da ya kawo na sayyiduna umar da sayyiduna ali suna da illa wadanda bai kawo din ba shine hadisin abdullahi bin mas'ud hadisin sayyiduna usman sayyiduna usman yana cikin khulafa'ur rashidun sannan akwai hadisin al-mughira bin shu'ba shi ma sahabin manzon Allah ne radiyallahu anhum ajma'in wadannan dukkan su sun tabbatar da wannan hukunci annal innina yu'ajjal sana mutumin da ya zaman to an kulla aure mace ta tarar da shi bayi da sha'awar jima'i to za a jinkirta matsawon shekara guda ya nemi magani in ya samu shikenan aure ya tabbata in bai samu ba sai a kashe auren wannan in ka samu irwaul galil mujallal shirin shafin 324 za ka ga bayanai game da al'asar da aka samu al'asar da aka samu na sahabban annabi Muhammad so kenan babu shakka ana kashe aure saboda matsala wannan ya samu asali daga sahabban manzon Allah ya samu asali daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hujja da aka kawo na hadisin manzon Allah bai inganta ba kai tsaye amma sahabban annabi fa an samu hujjoji cewar tabbas sun hukunta ana kashe aure saboda me saboda matsala ta ciwo wanda ya bayyana daga bayan kulla wannan auren ya zo ta hadisin sayyidina Usman ya zo ta hadisin al-Mughira bin Shu'ba ya zo ta hadisin Abdullah bin Mas'ud sannan ga hadisin sayyidina Umar da kuma sayyidina Ali ko da yake hadisin nasu wadannan suna da rauni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح بلوغ المرام مجلد نوح شافينا تربيد السبتين دعوه الإمام الصنعاني يما غنى كون وضنا حديثي دكما حكم شندا سكا لوكا غنى شوا اختلفوا في المرأة تطالب الرجل بالجماع فقال الأكثرون إن وطئها بعد أن دخل بها مرة واحدة لم يؤجل أجل الإنين فتو إذا متن يأولوما شيء هل يأيه تارا وذي تصو دايا سيسا ممتلا تبا ونن إكباش شكرا ودابا باشين إكباش شكرا ودابا متن دا يأولوما شيء بيئيه تارا وذي تبا wannan shine ake ba ma shekara guda wannan ita ce fahimtar al-aktharu malaman fiqh al-imam al-Auza'i al-imam al-Thawri al-imam Abu Hanifa al-imam Malik al-imam Shafi'i to kuma ba wai saboda rashin sha'awar kadai ba in taraka jima'a hali illatin ujjala laha sana rashin lafiya yakan sa mutum ya kasa samun sha'awar jima'i rashin lafiya saboda haka kowane irin rashin lafiya ya samu miji ko da ba wai na mutuwar al'aurarsa ba rashin lafiya kadai ya kama shi ana jinkirta masa tsawon shekara guda amma nan in matar ta nema sai mace ta nemi rabuwa da shi wannan miji kafin nan za a ba shi wannan lokaci na neman magani wa in kana da gairi illa falataji amma haka kullum sai miji ya zama to yake kusantar matarsa domin yana faruwa zaka samu mutum yana da mata biyu sai ya ce ai in yana dakin wannan yana iya kusantar ta amma in je dakin wancan aljani yana hana shi wannan ba gaskiya ba ne ya kamata a yi maganin aljani fa yasbutu al-khiyaru laha saboda ka tunda ya gwada cewar lafiyarsa kalau ya ce kin kusantanta wannan ba a ba shi shekara guda kashawaran da ke saboda zalunci ne me yasa yana cewa alqawmi iyabu ya ce ittafaqa kaffatul ulama duk malaman sunna sun tabbatar da cewa ala anna lil mar'ati haqqan fil jima'a shi jima'i ba haƙƙin miji bane kadai domin akwai mutanen da ke dauka su kadai suke da haƙƙi maza ne suke da haƙƙin jima'i banda mata wannan ba gaskiya ba ne mace tana da haƙƙin jima'i kamar yadda miji yake da haƙƙin jima'i. Fa yasbutu al-khiyaru laha idha tazawwajat al-majbūr. Hakanan idan mace ta auri mutum da ta aura sai ta tarar da cewa ai gaba ɗaya ba shi ma da al'aura. Me yiwuwa hakali aka yi ko wani abu dai ya dai rasa al'auran gaba ɗaya. Wannan shi ake cewa al-majbūr wal-mamsūh. Sannan akwai mutumin da kuma shi asalin halittar ma babu. Al-majbūr shi ne wanda tsautsayi ta sa ya rasa al'aura. To shi kuma al-mamsūh wanda asali halittar haka ta zo ba shi ma da al'aura. Bai gaya wa matar ba kwatsam sai ga shi da aka yi aure ta gane. Fa yasbutu al-khiyaru laha. Wannan babu maganar za a jinke ta masa tsawon shekara guda an ba ta zaɓi za ki zauna da shi a haka in ta ce ta yi da shi kenan. Idan kuma ta yi sai a kashe auren. Wannan yana cikin littafin Sublu Sala sharhin bulugul maram ƙarƙashin wannan babi da muke karanta. So karatu da muka yi ɗin nan waɗannan hadisai suna kawo mana abubuwa guda uku. Abu na farko, menene hukuncin zaɓin raguwa ta dalilin samun ɗaya daga cikin ma'aura yana da wata cuta? Me hukuncinsa? Shin ana iya kashe aure saboda an tarar da ɗaya daga cikin ma'aura yana da wani ciwo ko ba za a kashe ba? Wannan ya taho cikin Bidayatul Mujtahid na Ibn Rushd a mujallar na farko shafi na 434. In ka lura da hadisai da muka karanta a wannan babi, hujjoji da suke nuna cewar za a kashe aure saboda taras da miji yana da cuta ko mace na da wata cuta, za ka ga hadisan kowanne muka yi magana muna cewa yana da aibu. Kusan duka suna da aibu. To tun da hadisan ba su inganta daga manzon Allah ba, wannan dalili ya sa aka samu saɓanin fahimta a tsakanin salaf. Akwai malaman da suke ganin ba daidai ba ne a kashe aure saboda an tarar da ɗaya daga cikin ma'aura yana da ciwo, ba daidai ba ne. Saboda me? Saboda babu wata hujja kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ibn Rushd ya ce ikhtalafa al-ulama'u fi mujabil khiyari bil uyubi li kulli wahidin min az-zawjayn wa zalika fi mawdi'ayn ahaduhuma hal yurad bil uyubi aw la yurad. Shin idan mutun ya aure tare da mace tana da aibu, mace na da wani ciwo, yana da damar ya fasa auren ko a'a? Karkashin wannan tambaya aka samu sabanin fahimta. Yace idza qulna yuraddu famin ayyiha yuraddu wa ma hukmu zalika. Idan kace ana iya fasa aure saboda an tarar da ɗaya daga cikin ma'aura yana da ciwo, ana iya fasa aure, sai a ce to me hujjar ka? Ka san hujja ita ce ke tabbatar da gaskiyar magana. Shi ne ce fa inna malikan wa shafi'iyya wa asabahuma qalu. Da al-imam malik da al-imam shafi'i da mabiyansu suna cewa al-uyubu tujibu al-khiyar fi ar-radd aw al-infaq. Al-imam malik al-imam shafi'i sun tabbatar da cewa idan aka tarar da aibu ga aure, to mutum yana da damar ya fasa wannan aure, ko ba wai ta gefen miji kadai ba, hatta gefen mace. Mace ta yi aure ta tarar da wannan mijin yana da aibu, yana da wani ciwon da ba za ta iya zama da shi ba, tana da damar ta fasa wannan auren. Shi ma miji idan ya yi aure ya tarar da mace tana da aibu, yana da damar ya fasa auren. Fasa auren shi saki ne. Idan ya yi saki, tunda an ruɗe shi, waliyinta zai biya shi kuɗi. To amma ahlul zahiri suke cewa la tujibu khiyaru ar-rajuli wal imsak, masaba ta Ibn Hazm kenan. Don haka in ka dubi littafin al-Muhalla, Ibn Hazm ya ce babu dalilin da zai sa a kashe aure saboda an tarar da wani yana da ciwo. Babu dalili, saboda duk hadisan da muke kawowa suna da rauni. Suna da rauni kuma ya samu daga cikin salaf wanda ke karfafa musu, kamar Umar bin Abdulaziz wanda shi ma yana cikin tabi'ai kuma gashi shugaba ne. La'akari da hujja, meye hujjar da take nuna za a iya kashe aure saboda an tarar da wani ba shi da lafiya? To ta gefen hadisin manzon Allah hadisin bai inganta ba, wannan hadisin da muka karanta. To sai mu dawo, gefen sahabbai ya tabbata. Gefen sahabbai ya tabbata, ta zama ce sai na Usman ya hukunta haka. Sannan gashi an samu hadisin Abdullahi bin Mas'ud, Al-Mughira bin Shu'ba, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Ali bin Abi Talib, ace Sayyiduna Umar, Sayyiduna Usman, Sayyiduna Ali bin Abi Talib, Khulafa'ur Rashid, sun yi wanda hukunci. To shi ne sai suke tambaya, shin aikin sahabi hujja ne? Maganar sahabi hujja ce? Wannan dalilin ya sa Ibn Hazmi mazhabarsu ba su yarda da cewar za a kashe aure saboda an samu matsala ta rashin lafiya a gefen miji ko mace ba. Saboda hujja ta tsaya ga maganar Allah, maganar manzon Allah. Amma don fahimtar sahabi a ganinsu ba hujja ba ce. To galibin malaman sunna suna cewa a'a, ai magana ta tabbata daga waɗannan khulafa. Idan aka ce ga hadisin manzon Allah, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin, ashe koda ba a samu hadisi daga manzon Allah ba, idan aka samu hujja daga khulafa'ur rashidun ya isa. Gashi an samu hadisin sayyidina Umar, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan wa biha jununun aw juzamun aw barasun. Ga hadisin sayyidina Ali, aw qarnun falaha sadaquha kamilan. Sayyidina Umar, sayyidina Ali sun ce idan mutum ya auri mace ko mace ta auri miji, sai ta tarar da mijin yana da tabin hankali ko yana da kuturta ko yana da kirci, ko mutum ya tarar da matar tana da ƙari, al'auranta a toshe. Wadhalika hurmun li zawjiha ala waliha, wanda hukuncin da sayyidina Umar yayi shine mutum ita wannan mata ta ci sadaki, amma kuma waliyinta zai biya sadakin. To idan ka kaddara ma babu hujja ta hadisin manzon Allah, babu hujja ta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai mu dawo ga qiyasi. Idan muka dawo ga qiyasi, al-qiyasu ala al-bay'i, mu yi qiyasin aure da ciniki. Ai da auratayya da cinikayya duk suna babu mu'amala, duk suna karkashin mu'amala. Fa innal qa'ilina bi mujibil qiyas lil aib fi nikah qalu an nikahu fi dhalika shabihun bil bay', ai aure yana kama da ciniki, aure yana kama da ciniki. Kaga idan mutum ya kulla ciniki, sai da ka sai kaya, sai ka koma gida, sai ka tarar da kayan nan, jabu ne. A shari'ar musulunci za ka dawo da kaya a maida ma kudinka. To tunda cinikayya da aure daidai suke, ta ya za a yi a ce a gefen aure ba a yadda idan ka kulla aure ka tarar da matar tana da matsala ka rabu da ita ba, amma a ciniki an yadda, alhali kuma kiyasin guda ne. Wannan ita ce fahimta mafi inganci. Saboda haka yasa la'akari da an samu hadisai da suka inganta daga sahabban manzon Allah, sahabbai sun ba da fatawar ana kashe aure saboda an samu cuta, an samu ciwo a tsakanin miji da mace. Kuma na biyu, saboda qiyasi kwatanta aure da ciniki, su kaga an samu dalilai. Saboda haka yasa malaman sunna suka rinjayar da wannan hujja. Dalilin haka yasa za ka ga bayanin Ibn Taymiyya ya yi magana a kan wannan matsala sosai a littafin Majmu'u Fatawa, mujallar na 28 shafi na 383. Yana cewa wa min al-huquqi al-abdahi falwajibu al-hukmu bayna az-zawjayn bima amara Allah ta'ala min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi-ihsani. Wanda ka'idar aure, abinda Allah ya gina aure akai shine al-imsaku bil-ma'ruf aw at-tasrih bil-ihsani. Ai riko na gaskiya. Idan aka ce riko na gaskiya, kaga babu yaudara. In dai za a bi abinda Allah ya faɗa a Al-Qur'ani, al-imsaku bil ma'ruf aw at-tasrih bil ihsan, fa yajibu ala kullin min az-zawjayn. Kaga ya zama dole ga miji da ita mata, an yu'addi ila al-akhari huquqahu bi tibi nafsin wa shirahi sadri. Mace ta bada haƙƙin mijinta, miji ya bama mace haƙƙinta. Fa inna lil mar'ati 'ala ar-rajuli haqqan fi malihi. Mace na da haƙƙi a dukiyar miji. ne hakkinta afsadaku shine sadaki wan nafaqatu bil ma'ruf da ciyar da ita wa haqqan fi badani sannan bayan hakki ta gefan dukiyarsa matarka tana da hakki a jikinka wanne ne hakki na jikinka wa huwa al-isharatu wal mut'a shine cire mata sha'awa wannan hakki bi haythu law ala minha istahaqqat al-furqa bi ijma'il muslimin saboda haka inda mutum zai auri mace yayi watsi da ita ya daina tarawa da ita malamai gaba ɗaya malaman sunna sun ce ya kamata a kashe auren duk mutumin da zai auri mace yayi mata ila'i ala minha istahaqqat al-furqa ta cancanta a kashe wannan auren dan akwai mutumin da zai auri mace ya zamanto ya rataye ta baya ko kulawa da ita wakadhalika law kana majbuban aw inninan ibn taymiya yace haka idan mace ta auri mutum sai ta tarar da shi ai bayi da sha'awar mata ko ta tarar da shi ya samu matsala ko an taba a hatsari ya rasa al'aurar shi gaba daya la yumkinhu jima'uha ta yanda ba zai taba iya kusantar ita wannan mata ya cire mata sha'awar jima'i ba falahal furqa ita wannan mata tana da damar ta ce a kashe wannan auren wa wad'uha wajibun alai meye hukuncin jima'i ga mace ita duk mutumin da ya auri mace jima'in nan ga ita wannan matar wajibi ne inda aksarul ulama aksarul malamai sun tabbatar da wannan to saboda haka abin da ya faɗa din nan zaka samu wannan shine duk maganar malaman sunna zaka gani a cikin hashiyatul imami dusuqi mujallal nabi shafi na 281 haka sharh muntaha al-iradat mujallal nabi shafi na 203 da kuma tuhfatul muhtaj mujallal nabi shafi na 352 a littafin majmu'u fatawa har yanzu a mujallal na 32 shafi na 173 aka masa tambaya an rajulin tazawwaja imra'atan ala annaha bikrun mutum ne da ya taho neman aure sai aka ce mar an ba shi aure budurwa fa bana sayyiban bayan an kulla auren da ta zo sai ta ce ita ba gawara ce to kaga nan an ruɗe shi fa halahu fasqul nikahi shin anan mutumin nan yana da damar ya kashe auren wa yarjibu ala man garrahu am la ya tunda sadaki ya riga ya biya koda ya tara da ita wannan mata yana da damar ya zo wajen waliyin ya ce biya shi sadakin shi sai ibnu taymiya ya ce lahu fasqul nikah yana da damar ya kashe auren walahu an yutaliba bi arshi sadaki yana da damar ya zo ya samu waliyin ya ce kai na auri wannan matar a wajenka a matsayin budurwa ne saboda haka ka samu sadaki 100,000 to ni kuma na tarar da ita bazawara ce da bakinta ta gaya min bazawara ce ta taba aure to saboda haka sadakin zaurawa kuma ya kaga 40,000 ne sai a bani raran 60,000 inji ibnu taymiya ya ce falahu arshi sadaki sai a bashi rara wa huwa tafawutu ma baina maharij bikri wa sayyibi sai a tsayi lissafin sadakin budurwa da sadakin bazawara bambancinsu nawa ne ita wannan da a ce an aurar da ita a matsayin bazawara nawa za a ce sadakinta yanzu ga shan aurar da ita a matsayin budurwa sadaki 100,000 to inda bazawara ce nawa ne sai a bashi ragowar kuɗin saboda haka sai ya fita hankalinta ya fita hanyarta fa yunkisu bi nisbatihi min al-musamma wa idha fasaka qabla ad-dukhul saqata al-mahr yace idan aka daura auren lokacin da aka daura auren kafin ta tare an riga an daura aure a matsayin budurwa kafin ta tare sai labari ya iso ga ango cewa matakan nan fa ba budurwa bace ba zawara ce sai ce to sai ya zo ya samu wali kaga kinan ba ta ma tare ba saboda haka sadakin shi kawai za a maida masa saqatal mahr bata ci sadakin ba domin bata tare ba sai a mayar masa da sadakin shi aure ya lalace haka na a cikin majmu'u fatawa yace yana mujallal na 32 shafin 171 باب العيوب في النكاح. سئل عن امرأة تزوجت برجل فلما دخل رأت بجسمه برصا متى أول متون لوكتين تتكاري تتكرشي أجيكينسا شيء كما كان تدامر كلمة كشعورا فهل لها أن تفخ عليه النكاح شين ما لم يتي إذا ظهر بأحد الزوجين أي بيت أيا بجيفا مذاكوي بعد gefan namiji ko gefan mace bi ahadin zaujai mace ta auri mutum ta tarar da shi yana da tabin hankali mutum ya auri mace ya tarar da ita tana da tabin hankali au juzanu ko kuturta au barasu falil akhari fakun nikah saboda ka kowanne su yana da damar yin nemi a kashe aure lakin idza rabiya ba'da zuhuril aibi fala fasala amma kuma suna da damar zama haka domin mace ta auri mutum sai aka samu yana da tabin hankali saboda tana son shi sai tace ta yadda ta zauna da shi a haka magana ta kare ba za a kashe auren ba sai a cigaba da zama haka wa idza fasakat falaysa laha an ta'khudha shay'an min jihadiha wa in fasakat qabla dukul saqata mahruha idan aure ya mutu kafin ta tare to nan babu magana sadaki kuma kaga babu ita babu idda tun da dama ba ta tare ba duk auren da ya mutu kafin mace ta tare babu keɓanta a tsakaninta da miji wannan auren ba za ta yi idda ba to sannan na ƙarshe shine mutumin da zai yi aure ya sanya sharadi yana cewa idan mace aka yi sharadi a kanta domin akwai mutumin da zai kulla aure kafin a yi auren zai ce yana da sharadi yana da sharadi ita wannan mata ta kasance kaza to idan wannan sharadi ba a cin masa ba shi ma yana da damar kashe wannan auren wannan ya zo cikin bayanin Ibn Qayyim al-Jawziyya shi ma a littafin Zadul Ma'ad Ibn Qayyim al-Jawziyya ya tabbatar da wannan yana mujallal na 5 shafi na 18 musamman yayi babi game da kashe aure saboda an tarar da cuta ciwo a tsakanin ɗaya daga cikin ma'aura yace fasulun fi hukmihi wa khulafa'ihi fi ahadi zawjayni yajidu bi sahibihi barasan aw jununan aw juzaman aw yakunu zawju inninan wa ja'a at-tafriqu bil unna an umar wa usman ibn al-qayyim al-jawziyya yana tabbatar da cewa wannan shine hukunci na gaskiya duk sa'ilin da aka kulla aure sai aka samu ɗaya daga cikin su yana da matsala to idan ɗayan ya koka ana iya kashe auren yace an samu hadisin sayyidina Umar sayyidina Usman Abdullah bin Mas'ud Samura bin Jundub Muawiya bin Abi Sufyan Al-Harith bin Abdullah bin Abi Rabi'a Al-Mughira bin Shu'ba ya kirga sahabban manzon Allah wadanda sun tabbatar da wannan hukunci yace lakin na Umar ibn Mas'ud wal Mughira ajjaluhu sana da sayyidina Umar da Abdullah bin Mas'ud da Al-Mughira bin Shu'ba sahabbai sune suka ce idan mutum aka yi aure sai aka tarar da shi bai iya jima'i da mace to za a ba shi shekara guda ya nemi magani amma sayyidina Usman Muawiya bin Abi Sufyan Samura ba su ba da wannan shekara guda din ba kaga ya nuna hatta su tsakanin sahabbai cewa za a ba wa mutum shekara guda abu ne wanda ba su yi ittifaqi a kansa ba Al-Harith bin Abdullah shi kuma ya ce za a ba wa mutum watanni 10 bai kai wata 12 ba ya nemi magani to ba wannan kadai ba akwai hadisin da Muhammad bin Sirin ya bada labari game da sayyidina Umar bin Khattab ba aka rajulan ala ba'd si'ayati fatazawwaja imra'atan wa kana aqima sayyidina Umar ya taba ba mu wani aiki daga cikin mutanen sa wadanda ya ba su mukami shi wannan mutumi da ya tafi inda aka tura shi aiki sai ya samu mace sai ya aura to asali wannan mutumin kuma baya haihuwa shi ake cewa al-aqim al-aqim shine man la yuladu lahu to lokacin da sayyidina Umar ya samu labari wannan mutumin yayi aure sayyidina Umar sai ya tambaye shi a'allamtaha annaka aqimun shin kafin a daura auren ka gaya wa matar kai baka haihuwa ai kaga haihuwa al'amari ne na Allah to amma mutum yana iya gane cewa yana da matsala kayi aure na daya na biyu na uku duk ba a samu haihuwa ba wasu matan ma sai bayan auren ya mutu sun yi wani aure sai kaga sun haihu kaga ka fara ganewa ko ma ka gane cewa a gefenka akwai damuwa to matukar ka san da wannan to ya kamata idan zaka yi aure sai ka fada wa matar kana da matsala na haihuwa sayyidina Umar ya tambaye shi yace masa kafin kai auren ka gaya wa matar cewa kai kana da matsalar haihuwa kana da yace ani ban gaya mata ba kada sayyidina Umar yace fantari ka sake komawa fa a'limha ka gaya mata cewa kana da matsalar haihuwa amma tunda an riga an kulla aure thumma khayyirha kana da zabi ko dai ta zauna da kai a haka ko kuma kurabu wa ajjala majnunan sana sayyidina Umar yace zamanin sa mutum ne ya aure sai matar ta tarar da shi yana da tabin hankali sayyidina Umar sai ba shekara guda ya nemi magani fa in afaka in ya warke wa illa farraka bainahu wa bain imra'ati idan bai warke ba sai a kashe auren to idan mutum kaga wannan ya tabbata akwai ciwo kenan to mutum yana iya sharadi kansa ba sharadi kamar da kada iya sharadi a ciniki kana iya sharadi ga aure shine ibnu kayyim yace wa amma idhashtarat as-salama aw sharat al-jamal fa banat shawha'a dan kana iya auren mace akan siffa baka taba ganin ta ba kana iya auren mace wani da Allah a garin ku nema mun wata bazawara ka nema mun bazawara doguwa fara kaza kaza to ka ce fara ibnu kayyim jawziya yace da aka kulla aure aka kawo maka sai ka gafin ta baka kirin sharafaha baydaa fa banat sawdaa sai ka ce shirya ki je gida ta ci sadaki kuma wani yin tarbiya ka sadakin ka aw bikran fa banat sayyiban ko ka ce da Allah ne ma min mace amma budurwa sai sama maka mace da yake ana wakilci ana wakilci kana iya wakilta wani ya karba maka auren baka ganta ba amma saboda siffa wance kaza da kaza kamar da ciniki ne ina so ka nema min mota ga siffan ta ga komi ta sashin ciniki halal ne haka ma ta sashin gauri saboda haka kace bikran budurwa nake so da ta kare ka ba na sanyi ba sai ta zama bazawara kaga an yi sharadi kafin auren shine ibnu kayyim jawziya yace falahul fasl mutum yana da dama ya bata auren fi zalika kullihi fa in kana qabla ad-dukhuli fala mahara laha in kafin ta tare ne ya gane to kaga kenan dama sadakin bata ci ba za ta dawo da sadakin wa in kana ba'dahu idan bayan ta tare ne gaskiyar ta bayyana falahal maharu to ta ci sadaki wa huwa gurmun ala waliha in kana garra kaga kenan in waliyin ya yaudare shi ya rude shi to waliyin shi zai biya sadakin wa in kana tiyal garratu to idan kuma ya kasance ita matar ce ta yaudaran fa don ana iya samu shi waliyin bai ma sani ba waliyin bai ma sani ba saboda shi waliyi yana iya kasancewa danta yana iya kasancewa babbanta ko dan babbanta a rashin mahaifinta da kuma dan uwanta na kusa to tana yiwa ya kasance waliyi bai ma san ita wannan matar ta taba yin aure ba saboda haka kaga kenan ita ce ta yaudara waliyin ya tambaye ta kin taba aure ta ce eh ban taba aure ba ni budurwa ce miji ya gane cewar bazawara ce raja'a alaiha bihi in kanat qababatu sai bayan ta tare an kwana sai ya gane bazawara ce to sai ya ce ban sadaki ba sai ya karbi sadakinsa kuma ta bar gidan saboda ita ta yaudara nassa ala hadha ahmad wannan shine bayanin al-imam ahmad bin hanbal wannan duk yana cikin bayanin ibnu kayyim jawziya Allah madaukake masa rahama to sai abu na biyu wanda ya kamata mu sani game da wannan darasi shin waɗanne cututtuka ne suke halatta a kashe aure saboda in ka dubi littafin fiqhu zaka ga cututtukan wasu suna kai su har guda tara wasu bakwai to ibnu kayyim jawziya a bisa bayanin da ya kawo cikin littafin zadul ma'ad la'akari da hukuncin da sahabban manzon Allah suka yi yana cewa al-qiyas anna kullu aibin yunasiru az-zawja al-akhar minhu wa la yahsul bihi maqsud an-nikah min ar-rahma wal-mawadda yujibu al-khiyar وهو أولى من البيع دول أيبو واند متين يترزق أولي جانا باش دامر يكشي أولا دول أيبو كما تشنكيني سيبنون قيمة جمزيائي تشيطو أي أولي يافتشنكي كربي ويفتو النم منظم الله manzon Allah shi yace duk wani sharadi a duniyar nan sharadin da yafi cancantar a cika manzon Allah yace shine na aure duk wani sharadi da zakai a rayuwarka sharadin da yafi cancantar a cika shine sharadin da aka kulla aure a kansa so kaga kenan a wannan ta wannan bayani na manzon Allah aure yafi ciniki karfi aure yafi ciniki karfi saboda haka إن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع. جمل القيم الجزئي إذا أنت كل شرطي كافٍ أولي. شكوى أن شرطي يا في مهمة أكن شرط النزاع كل كافٍ شريكي. وما ألزم الله ورسوله مضرورا قط ولا مضمونا بما جر به وغبن به. الله لمن ذوب استقتشي وأتشيكا. kai hakuri akan wannan cuta ba an sai an baka dama kana iya hakurin kana iya karban hakkinka saboda haka a shari'a man tadabbara maqasid ash-shar'i fi masadirihi wa mawaridihi wa adlihi wa hikmatihi wa mashtamala alayhi min al-masalih lam yakhfa alayhi rujhan hadha al-qawl idan har ana magana cewa ana iya kashe aure saboda an samu cuta yace wannan babu shakka shi yafi dacewa da asalin shari'ar musulunci domin musulunci bai yadda a samu yaudara ba annabi sallallahu alaihi wasallam in ka lura mun karanta a baya game da wata mace da ake kiranta Fatimatu bintu Qais da ta zo take tambayar manzon Allah shawara tana tambayar annabi shawara game da auren mutane biyu da Muawiya bin Abi Sufyan da kuma Abu Jahl sai manzon Allah ya ce to Muawiya dai fasu'uluku la mala lahu talaka ne bai da komai bai da kuɗi sai manzon Allah ya ce amma Abu Jahamin fala yabu asahu an atiki Abu Jaham baya aje sandarsa ko da yaushe sandarsa na kan kafada wato mai dukan mata ne meye annabi yake nufi anan ashe duk wani aibu wajibi ne a fito da shi kafin a yi aure ba wai gulmace ba kaga ba wai annabi yana bata Muawiya bane ba kuma annabi yana bata Abu Jahl bane amma idan akwai aibu komi kankantarsa kafin a yi aure a fade shi saboda ka in ba a fada ba mutum yana da damar ya fasa wannan auren mutukar ya tarar da aibu wanda aibun nan yana iya hana samun abu biyu domin aure an gina shi ne akan ar-rahma wal mawadda shine ibn al-qayyim al-jawziyya yace idan har la yahsul bihi maqsud an-nikah min al-mawaddati war-rahma yujibu al-qiyam matukar aibun da ka taras zai raba ka da son wannan matar ko zai raba ka da tausayinta domin da yawa zaka ga mutun ya auri mace amma da aka gama auren bayan ta tare in ya kalle ta haushinta yake ji maimakon in ya kalle ta yayi jisa sha'awa sai zama haushinta yake ji maqasudin auren babu shi saboda haka wannan auren ba zai dade ba ya kalle ta yana jin haushi kaga maimakon a samu soyayya a samu tausayi sai dai mugunta saboda haka yana iya tafiya ya kwana bakwai ko ce fa ne bai aiko mata ba ya manta da ita duk inda ka samu aure yana da wannan tangarda ka bi salsala dai ka taras akwai munakisa a cikin shi matukar auren an dukunku da sharri to karshen ta sai ya zama haka saboda haka yasa ibn al-qayyim al-jawziyya yake cewa duk wani sharadi wanda mutum ya kulla akan aure abinda zai iya lalata wannan auren yana iya fasa aure a dalilin sa sai a ƙarshe abu na uku wato shine akwai sharadi kafin a raba aure din sharadi na farko shine kafin a kashe aure ta dalilin an samu ciwo adamul ilmi bi wujudi al-aib inda al-aqd lokacin da za a daura auren kai ka san da abin ko baka sani ba idan angon ya san da wannan aibu kafin a daura auren duk da haka yayi shiru aka kulla auren to bashi da zaki sharadi na farko kenan na biyu adamu riba bihi ka auri mace ka dauka budurwa ce ashe bazawara ce da tazo ta gaya maka wani ni fa bazawara ce sai to bari mu gani dai bayan kwana bakwai sai kace kai ba zan yi hakuri ba to me ya hana a ranar farko ku rabu saboda haka kenan lokacin da ka gane sai kai shiru sai da aka samu wani lokaci sannan sai ka tawo kace za ka yi gore to ba za a saurare ka ba na uku talabu zauja a tafriku min alqawmi mace ta auri mutum sai ta tarar da yana da tabin hankali misali ta tarar da shi yana da tabin hankali ta zauna a gidan ta yi shiru in ta zauna a gidan ta yi shiru aure na nan saboda haka ba a kashe auren sai ita ta nema ta wajen alkali sai ta yi kara in ba ta yi kara ba za a kaddara ta yarda da wannan miji ko da dai yana da tabin hankali sannan na hudu salamatu talibit tafriqi mace ta auri mutum ta samu yana da tabin hankali da ta je kotu ta ce tana neman a raba auren sai alkali ya gane ita ma tana da tabin hankali to tabbata yana neman a kashe auren ta babbe kaga dalilai guda hudu malamai suka ce waɗannan sharuɗa suna hana wannan damar na cewar mutum ya nemi a kashe aure saboda ya tarar da ciwo ga abokin zamansa wannan yana cikin bada'iu sana'i a mujallar nabi shafi na 325 Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahul bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك